sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki nake farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Elikaya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sauka a Hiroshima na kasar Japan a jiya Asabar don shiga taron kasashe bakwai mafi karfin demokradiyya a duniya. Wannan ne dogon tattaki ko balaguro da ya ketare tun fara mamayar Ukraine da Russia ta yi a watan Fabrairun bara. Zelensky ya gamu da Prime Minister Britannia Rishi Sunak, wanda ya masa gaisuwa ta karba hannu biyu da taba bayansa, yana mai cewa murna da ganinka ka samu nasara. Zelensky da Sunak sun zauna suna fuskantar juna, su ko masu daukar hoto ke wawalniya, yayin da bayan yar tattaunawa shugabannin suka shiga taron sirri. Tattaunawa ta hulɗar kasashe ta ci gaba a waje da taron kasashen bakwai, inda shugaban na Ukraine ya gana da Prime Minister India Narendra Modi. Prime Minister Modi ya yi alwashin yin duk wani abu mai yiwuwa wajen tallafawa Ukraine. Modi da ke wakiltar kasar da take da tsohuwar hulɗa da Russia ya ce baya ɗaukar mamayar Ukraine a matsayin wani lamari na tattalin arziki ko siyasa, amma lamarin ya shafi taimakawa rayuwar 'yan adam ne da jin kai. Modi na shirin karɓar baƙuncin kasashe 20 mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya a birnin New Delhi a wani lokaci a ƙarshen shekarar bana. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Asabar ya nemi haɗin kan wasu kasashen shiya don ɗaukar matakai kan ƙasar Sin a kan zarar kasashe bakwai mafiya ƙarfin demokradiyya, yayin da yake tunkarar kare Amurka daga tasgaro. A fatar hana samun sakamako da zai kawo matsala a tattalin arzikin duniya da hakan ka iya zama ribar gajiyar arziki ko gobarar titi ga Sin, Biden ya buɗe ranarsa ta uku a wajen taron da bayanai kan yadda za a ɗaga mikidarin cin bashin tarayya. Haka dan, shugaban a jiya Asabar ya yi yunkurin kalubalantar ɗaukin Sin ga kasashen yankin India da Pacific, da hakan ya haɗa da kasashen nan hudu da Amurka ke da yarjejeniya da su, da suka haɗa da Australia, Japan da India. Taron kasashen hudu da ake kira Quad tun farko an shirya gudanar da shi ne a birnin Sydney na kasar Australia a makon gobe, amma sai aka ɗage don 'yan tarukan gefen taron kungiyar kasashen demokradiyya bakwai, kazalika don shugaba Biden ya dawo birnin Washington a farkon yau din nan Lahadi don fatar cimma matsaya na ƙara ma'aunin cin bashi don kaucewa kasa iya ɗaukar nauyin lamurin gwamnati idan an samu ƙarancin kuɗi. Shugaban sojan Sudan Janar Abdul Fattah Burhan ya kori mataimakinsa da ya juye zuwa abokin adawa Hameti Hamdan Daglo, yayin da magoya bayan ɓangarorin biyu ke ci gaba da barin wuta a birnin Khartoum da yankin Darfur. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ankarar da cewa ana samun ƙarin buƙatar kayan agaji, inda jagoran jin kai na majalisar Martin Griffith ya ware dala miliyan 22 don agajin gaggawa ga al'ummar Sudan da ke guduwa don kaucewa fitinar. Hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ta ce fiye da mutum miliyan 1 sun rasa matsuguni a sanadiyar faɗan neman mallakar madafun iko tsakanin Burhan da Daglo. Ɗaruruwan mutane sun rasa ransu a faɗan da ke ci gaba da rincaɓewa fiye da wata ɗaya kenan da ya wuce. A ranar Juma'a Gano sun ba da labarin musayarwa a Khartoum da yankin Darfur mai hatsari, inda hatta fararen hula masu makamai suka shiga faɗan, da hakan ke kawo barazanar bunƙasar ƙiyayyar ƙabilanci. Kamar yadda mazauna suka bayyana, dakarun ko ta kwana a tsakiyar Darfur na ƙoƙarin fatattakar sojin Burhan daga yalkwatar rundunar a babban birnin yankin Zalinge. Sashen shari'a na ƙasar Iran ya bayyana zartar da hukuncin kisa ga madugun wani gungun masu safarar matan ƙasar zuwa ƙasashen makwabta don yin karuwanci. Kafar labarun sashen shari'a na Iran mai suna Mizan ya ce mutumin mai suna Shahrus Shaknuri, da aka fi sani da Alex, ne shugaban masu tafiya da mata da ƙananan 'yan mata zuwa wasu ƙasashe a yankin. Mizan ya ba da labarin zartar da hukuncin kisan kan Shaknuri da safiyar jiya Asabar don samunsa da laifin safarar mata don karuwanci. Kafar labarun Iran ta ba da rahoton cewa an cafke Alex a shekara ta 2020 a ƙasar Malaysia da haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa. An yanke wa Shaknuri hukuncin kisa 2021 kan laifin fasadi a doron ƙasa, da Iran ke amfani da shi wajen zayyana tarin laifuka da suka haɗa da rashin ɗa'a ko fitsara. Kasar Italiya ta samu tayin tallafi daga kasashen duniya kan mafi munin ambaliyar ruwa da ta fuskanta a cikin karni, da hakan ya sanadiyar mutuwar mutum 14 da kuma barin dubban mutane cikin ragaita a gidajensu da ruwa yi wa kofar rago da kuma cibiyoyin kwashe jama'a zuwa tudun Nasira. A yayin da wasu suka fara yasar ruwan biyo bayan gagaruman ruwan sama a farkon makon nan, akwai 'yan sabbin kaurarwa daga Matsugunai a ranar Alhamis. Inda hukumomi suka tsawaita wa'adin gargadin hatsari mai tunkarowa a wasu yankunan Emilia Romagna, inda kusan dozin biyu na koguna suka tumbata.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin kasuwa a kai miki dole, wanda ne Hamid Muhammad na shirya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci kasuwar dabbobi wacce tana daga cikin manyan kasuwannin dabbobi a Nijar, kuma ta shahara wajen fitar da dabbobi Afirka ta Yamma da kuma Afirka ta Arewa ko Maghreb. Da farko na zanta da shugaban dillallan kananan dabbobi na kasuwar.
Ni sunana Mahmud, amma wanda aka fi sani da Soda. To yanzu nan ana saida daga Bunsuru akuya, tunkiya, rago, rakumi, saniya, jeki. To yanzu dai gaskiya farashin su ya dan tashi, tunda yanzu dan Bunsuru in kamar yanka za kai na bukata daga 20 abin da ya sama. Akuya tana 30, 40, 50 har 60, tunkiya ita kuma tana daga 50, 60, 80 har 100, rago shi kuma yana daga 50, 60 har zuwa 100, har 150, har 200, tunda shekaran jiya ma an saida na 300 rago.
Kamar yanzu wa'annan ragunan za su yi nawa?
Eh to ga su ne yanzu kaga dai wannan wanda muke saye gaban shi yana yin 80, ga gudanan ne bakin ya yana yin 110.
Su kuma awakai za su yi kamar nawa?
Su kuma awaki, akuya kuma suna ta tara girman ta koshin, akwai wadda za ta 20, akwai mai 40, 50, 70, har 80 akuya tana yi. Tabbataccen zance har jikka 80 tana yi.
Ya ciniki yana tafiya ciniki?
A ciniki alhamdulillah, gaskiya ana da doka. Lalle ba a doka kama abu cikin kashi 100 dai, kama ana doka kashi 40 yanzu dai, kan lokaci ya ƙara ragewa. Tunda yanzu lokaci na ƙara ragewa na sauran sati uku, sauran sati, to gaskiya bisa za ta hawa. Tunda bismillah bana rani addakwai, ba kama bara bane da addakwai da mana.
Dabbobi nawa kuke saida a wuni yanzu?
To yanzu kama ga abinda ake saida akwai tamci bisar da takai 500 kanana tsakanin akuya, rago, tunkiya. To kuma mutanen gari masu bukata kama ana hudda kama 200 ko 300 su ma cikin.
A can baya al'umma sun sha fama da rashin kuɗi yanzu fa?
To shi rashin kuɗi wanga ai ya zan hadarin dare ga duniya. Abu ne wanda yake wani na da, wani ba da, wani na da daidai ƙarhin shi, wani bismillah sai ma an bashi ne. Kenan amma duk da haka gaskiya mutane suna kokari, kowa daidai ƙarhin shi yake zawa yayi.
A can baya an sha ganin ana zawa a kwashi wa'annan dabbobin zuwa kasashen ƙetare irin su Najeriya da Algeria da Libya. Shin har yanzu ana wannan sana'ar ta a kai dabbobi wannan kasashen?
Karamar bisa gaskiya in ta fita daga nan, Jado ne take ko Cibaraka ta. Sai kamar wajen kai wannan su ana saye ana yin wajen Nigeria da su. Tunda wasu zuwa 'yan kurmi ma muke ce musu haka ga Hausanmu, suna sayen mayan bunsurra, mayan awaki, ko zayen raguna wanda rani gare su, maya masu rani. 'Yan kurmi da muke ce wasu suna fitowa har daga Nigeria, to wasu kuma mutanen Kwanni ne. 'Yan Niger ne kamar na Kwanni, wasu suna iyakan Nigeria. To kawai da sai mu musu doka kawai 'yan Nigeria, amma wasu duka 'yan Niger ne.
Ya farashi yake da sauran dabbobi kamar shanu da awakai da kuma raguna?
Eh to kowane da farashin shi, tunda shanu ma yanzu daga shika 50 maraki, 80, 100, har 400, har 500 duka ana samu. Raƙumi ma shi su ma ana samu daga ƙarami na 50, 100, 200, har 600 raƙumi yana yi.
Kamar mutane take zuwa kasashen ƙetare daga wannan kasuwar na dabbobi?
To lokacin da motocin ke fita da busashe, ana samun motar da ta kai 5 zuwa 6 masu fita. To yanzu da yake ba a yin wajen gutsinkin na wajen Nigeria, da sai dai abinda aka loda Cibaraka tankin nan ko Jado, su ma ba su wuce yanzu mota 1 zuwa 2 sun yawa 3. To kaga bakin abinda yake fita. To amma masu shigowa yanzu daga yan dazukan garin da aka kai kasin ne, su ama tantance a aniyar da su a Darbisa, a ini radda suke zawa, duka ma a ci a balan mu Alhamis a wuce juma a tsadar bisan ana samun akori kuda kamar takwas suna shigowa to akwai ɗan takuku su kuma da ɗan tani su kuma suna kai kamar akori kuda biyu ko uku masu shigowa
ita wannan kasuwar kullun ne take ci ko kuwa akwai lokacin da take hada
ita kullun ne duk sai Allah tana ci daga lokuta gare ta kamar cikin kwanukan sallar azumi ana tsuwa tsuwa to da ita sallar ne ita ce gaba ɗaya dada eh amma ita distahiya ne take ci ba ta ci sati ba
ga kuma shugaban dallan sai da raƙuma na kasuwar da farko za ga wata da
sunan ri sai bajewa farashin raƙuma a raƙumi akwai na shika 100 akwai na 120 akwai na 150 kai kai ma har na 470 babba ya shiga raƙumi haka suke
kamar raƙumi nawa yake shigowa cikin wannan kasuwa a hal yanzu
raƙumi dai abin da shuwa ya kai 100 da wani abu ko 150 haka ko da 30
ya farashin sa yake a can baya da yanzu
a farashin shi na baya da na yanzu ba dai bane can da baya ma akwai kasofin ma rubo ne ko ne ma da irin nashi sai ka shigo da raƙumin ka kato wani sai zo dan karmi nashi sai ce abin da naka yi 100 da 200 na wani 100 ne sai ce sai ai 200 kaga ai ba dai bane kenan to kaga abin da ya sa kenan
kamar raƙumi ne kake sai da a rana
in aka gudu gare ga yanzu cikin kasuwa ba an sai da guda 4 ko 5 ko 6 haka
shin ana kai raƙuma kasashen ƙetare
ana kaiwa alje kware ku hai gobe suna ce ma wanda kaga ya kai 400 da wani abu 500 da wani abu alje ake kai shi ana sai da shi
shi wancan raƙumin da nake gani zai kai kamar nawa
kamar wancan ya yi 400 yanzu raƙuma ayu sai a ce ba su da tsada ma ba kamar da ba tun da kamar lokacin da Libya ke doka da Nigeria da Alije sun fita da yanzu dai kamar masu suke wa Alije wanda ke saye nan su sara ne suka Alije su zo da komo to kuma da lokacin nan ana kaiwa Nigeria kamar Lagos to duk ana doka ana kaiwa to yanzu abin da yasa kaga ba su kudi haka nan yanzu ba me ba su fita haka yanzu banda kasar gare guda da naga maka Alijanga
ita wannan kaso kiran ta shi har wajen kai bisashe kasashen ketare
kware 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 tun ba yau ba da mutanen Lagos ma da Nigeria din ne suke zuwa suna shan bisashe yanzu inda da ni za a ce mun ta agare su so bisashe kuma sai kana nan ma kana zama sai ai ko baka ce ana son bisa kaza ana son ragumi kaza kan mutum yanzu sai ka iske ka tsara mishi
kamar ragumi ne ake fitarwa a zuwa Nigeria
kamar a zuwa Nigeria suna kai ragumi 20 ko 30 ko hafi ma in kasuwa ta yi kasuwa
kuma na yi kici bisu da wani da ya zo daga garin da magaram domin sayan dabbobi to malam za ka ga mun sunan ka sunana Malam Ahmad to Malam Ahmad ga ka zo kasuwar sai da bisashe kuma ka zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da hadar wannan kasuwa za mu so mu san daga ina kake ko me ka zo yi na
eh ni dai daga zandar rike da magaram can ne nike zaune ina zuwa nan ina sayan bisashe saboda in samu kai su a can Nigeria duk lokacin kamar Allah ya ta matsu haka nike
kamar iyaye yanayin kasuwanci yake da tsakanin Nigeria da nan Niger bisa ka abin da ya shafi bisashe da kake zuwa nan garin Agadez a wannan kasuwar kana sayan bisashen nan
eh yanayin shirin mu alhamdulillah saboda gaskiya a yanda ake samu suna da sauki kamar ka samu a nan suna sauki da kai su Nigeria ka saida saboda in kace kama daga Nigeria za ka kawo wani yana da nan wannan sosai daga nan dai muke samu su da sauki mu kai Nigeria
bisa nawa ce kake saye a nan kana kaiwa a can Nigeria
eh wannan duka kuma yana taya da lokacin da kamma bisashe suke da tsada ko ara a lokacin suke da tsada gaskiya ina iya doka mota guda in tare ta amma lokacin da kama suke da ara ina samu in tare mota hudu ko uku wanda ina in doke su da yanan in kai su Nigeria kama a in ka doka shekara da ta wuce lalle bisashe sun yi tsada sosai ban samu ba na ta yi da bisajiya ba yanzu dai a yanzu ne muke ga kama za mu diba mu gani kama mu tai da mota uku haka
shin dama ka saba zuwa sayan bisashe a nan ne ko wannan ne karo na farko da ka fi bisashe domin ka kai su
a na saba dama wannan sana'a ita ce tawa da nike daga nan in zo a Agadez na da ke bisashe sai da su can Nigeria na saba dama sana'a ta ce wani
ya bambanci tsadar bisashe tsakanin nan da nan garin cewa na daga nan kake kwasar su kana kai su can Nigeria domin kai hada hadar kasuwanci a can
gaskiya duk yanda suke da tsada ana fita tun da yau bisan ka same ta nan a kimanin shika 30 in ka je can Nigeria kana iya sai da kai shika 50 ko kuma 50 da wani abu
a Nigeria a wani jihohi kake kai wa'annan bisashen
eh Nigeria ina zuwa Kano, ina zuwa Katsina, wani bi ina zuwa Kaduna. A yanzu da yake yanayin tsaro ya tabarbare tsakanin Kano da Kaduna, gaskiya ina sayawa Kano, iya Kano ne nake sayawa in sai da
irin dabbobi ne kake sayi kana kaiwa Nigeria a can?
Ina sayi dai yanda wanda da nake yawan sayi, ina sayi raguna, tumakai da awaki ne da nake yawan sayi, tunda sun fi yawan shiga ne.
Shi ma wannan mazaunin garin Agadas ne ya zo sayin dabbar da za a laye da ita. To kai malam gashi a kasuwa za ka gabatar mana da sunanka?
Nana Agali.
To malam Agali gashi kana cikin kasuwar sai da bisashi, za mu so mu san me ka zo yi a cikin wannan kasuwar?
Bisashi na zo sai idan kiwata kwana biyu kamar layya sun dauki kiwo, so kuma ban samu ba sun yi tsada bisa bara dai kasu sun tsayawanta. Akwai bisashi da yawa amma suna da tsada.
Tsada kamar yaya?
Suna da tsada kwarai bisa bara, kuma akwai su da yawa bisashi, ban bara babu ma bisashi da yawa, amma bana akwai bisashi da yawa tun yanzu ma tun lokacin da ya bata iso ba ma. Sai dai ta kusa sai in sai in kiwata kamar da ya tazo sun dauki kiwo, haka ne ke damun duk shekara.
To yanzu ka sai bisashen koko har yanzu kana cikin nema ne?
A ban sai ba har yanzu ina cikin nema, barawar haka na sai bisata kamar ta shiga 50 na kiwata, amma bana ina yake 50 din ma ban samu ba, sun tsada kwarai ina cikin laraba Allah ra'ayi. Akwai bisashi da yawa, akwai su da zai tsada gare su.
Me ka zo sai tunkiya rago koko a kai?
Da rago da tunkiya duk wanda aka samu ana sai.
A nan shirin kasuwa a kai miki dole zai da sa'aya, sai a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, ni Hamid Muhammad da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Jama'a barkamu da safiya da wannan sa'a, mun gode ma Allah domin muna cikin masu rai. Ni ne Pastor Ishaku Hamisu daga Ecclesia Seventh-day Adventist Church a Mr. Ali, a Jos Plateau. Da wannan safiya muna son mu gargadar da juna bisa ga iko da Allah ya sa muna cikin masu rai. A cikin littafin mai wa'azi sura 1 aya 9 ya ce, ko akwai wani abun da da ba shi, ko akwai wani abun da ke sabo ne? Goma ya ce, gama abun da ke yanzu da akwai. Jama'a mun gode ma Allah domin yau muna cikin masu rai. Allah ne yake da yau, ba mu san menene ke akwai a yau ba, amma a wajen Allah ba abun da ke sabo a gare shi. Addu'ar mu da fatan mu da shike mun iya samu muna numfashi da wannan safiya, ina son kai mai sauraro ka doki zuciyarka da tunaninka ka mika ma Allah, ka bar Allah kuma ya doki jagorancin rayuwanka, domin daga bisani ka mori albarkun da yake da shi domin rayuwanka yau. Shugabanin addini ya kamata mu yi iyakar ruwa da saki, mu fahimtar da al'umma lokaci ya kai da kowa ya kamata ya sani cewa abin da kake yi a wannan duniya bai sababa domin in ba zai cece ka ranar tashin gobe kiyama ba. To haka mu yi kokari mu guje ma irin waɗannan masifu da wani zai zo ya cusa mana ra'ayi domin cimma burinsa. A nan ko shi da yake kawo wannan masifa in ka duba yayansa ba sa nan, amma ya zatar maka da hankali ne yiwa yan uwansa wadan su ba sa nan kusa, ya doke su ya kai wani wuri sana naka zuriyar ne an zo an kashe, to wani riba ka samu? To me haka nina bada shawara ma al'umma gaba daya, mu yi kokari wuraren da ya kamata a tada hankali kar ka je wurin. Na bada gaskiya idan mai sauraro mun bar ma Allah komai, to na bada gaskiya za mu samu albarka. Ubangijin Allah shi dauki jagoranci, shi kuma ba mu hikima sa'ilin da za mu mori rayuwar yau. Allah ya taimake mu.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka mara'in na Jamhuriyar Nijar don jin irin kokarin da hukumomin lafiya a kasar ke yi don wayar da kan al'umma dangane da muhimmancin rigakafi. Har yanzu yanzu dai kasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afrika na fuskantar matsalar rashin bada hadin kan al'umma wajen bawa yara rigakafi wanda hakan ke maida hannun agugu baya wajen yaki da cututtuka domin shawo kan wannan matsala hukumomi musamman na lafiya a kasar Niger sun gudanar da taro don wayar da kan jama'a kan muhimmancin rigakafi don yaki da kuma kare yaduwar cututtuka Sha'aibu Begu shine shugaban wannan tafiya a Maradi yayi bayani kan makasudin taron a hirar su da abokin aiki na Mansur Sani
waye kai ba da labari da kawo goyen baya bisa kan shaushawa mun kira mutum sun kai 19 masu iko ne na zamani na yanzu masu ikon galgajiya ɗan horar hulla masu ungoyi masu aikin likita da sauransu da samari da mata da ƴan mata ba wanda ba mu kira ba saboda mu kira su saboda su ne ke kusan jama'a su ne ke magana ana saurare ko muna zato duk abin da za a haɗi da abin da za a gudu yanzu na majigi da sauransu in su ya shiga kanunsu in sun koma za su kama mamu su waye mama jama'a kai kuma kamar yadda ku ji na haɗi wajen harkar shaushawa Niger Maradi wallahi mu da kutal akwai gundumomi kamar tasawa da maradi gari da madarun fa da gidan rijiya da kwar da barmu nan fataka ake yi wajen harkar shaushawa to da haka ne muka kira kowa da kowa ya kawo tashi gudumuwa na awaye kai kamar da ake cewa ai shaushawa rigakafi ne kuma an ce rigakafi yahi magani
ko menene muhimmancin rigakafi ga ra'ayoyin wasu iyaye a tasawa da ke jihar Maradi
Kani ne Hussein Mita a nan kasawa. Shaushawa da ake ma yara abu ce mai muhimmanci a wannan lokaci. Duk wanda ya imani ga Allah kawai kan ma ya duba wani abu ya bada yaran sha'ama. Saboda akwai cututtuka da dama wanda in aka ma yara musamman rigakafi Allah ne ke yi amma kuma rigakafin na amfani a jikinsu sabanin wanda ba a ma ba.
Sunana Zainab. Eh to gaskiya shaushawa da rigakafi da wanda ake ma yara abu mai muhimmanci wanda ya kamata uwaye ya shido yara domin a musu saboda kare wasu cututtuka saboda inda illa ci ba yiwa a musu
kayan ce Salisu Narke ni ne nan garin wannan shaushawa da ake ba lahi ba matsalai ba a tarbanka da rigakafin ta da lokacin da kake so domin shi da zamana ake ba da shi wani bisa ba da sai lokacin ya wuce ka zo sallamu ga wani zaka da same police shi kuma nan shi na masara wurin ka babu kini ya zaka ya kamata ka dauko magani kamai daga nan masara sai ka da same police sai ya wuce wannan kai magani wannan risk tubu sa kama wani ka akai da rakakanta an je likita sai a cika takarda a bashi kuɗi kuma karshe magani duk akwai irin matsalolin da wani in ya yarda wani ba ya yarda muna da goyen baya rabi ne wani bangare muna da goyen wani bangare ba mu goyen baya amma in ya gani kasa to dole ne ji abin da ya tarbe shi shi ma sai karkan gwamnati an kan hoda alranka ko ma na miye ba ya tsama yin kawo da rashi sai kamar ka gane akwai shakku mana jawa yanzu lokacin da ake ba da allura ta yara ƴan ta shidda kuma sai ƴan mata ka za ka shakku mura mai ya hakarin ka kan ka zo ka yi magana an ji an ma yara tabi'a ta cikin lakwar ba a shawartu uwaye ba kawai sai a taro mu shi director hakarin shi ta ma yara
subada za su an wala to lallai mun buso wannan ra'ayoyi namu wannan ana yin wannan allura mu dai mun ga amfani su saboda abubuwan da ake cewa suna bada kariya bisa abubuwan to sai mu ga ba su da wani tasiri bisa wannan abu ko kuma misalin rashin bada magoyan baya yanzu akwai larurori da yawa misali kamar su masasalan nan ta cizon sauro ko wasu rushin laya gashi nan ko kan maginan nan in ta samu abun ga in kaje to sai zamanto su ba su iya taimaka muku da wani abu duk irin yadda kake mace amma kuma in ya zamanto wannan abubuwan sai a zo kuma a lokaci lissa muku dole ko da baka yi ba sai an muka abun kenan in ka diba abun yana da wata mulwa da ba
tattamamman Tasiu Gazobi kwararren likita ne a babban asibitin Tasawa yayi karin bayani kan rigakafi
abin da ake cewa rigakafi wasu sinadarai ne kamar magani wanda ake ma yara allurai saboda su samu garkuwar jiki bisa kan wannan cututtuka da ake wannan rigakafi kenan dai a takaice don ta kare yara ne daga cututtuka iri-iri da kwai na yara daga
aihuwa har zuwa wata 23 sannan kuma da kwai mata masu junna wajen yara da an aihi yaro ya kamata a ce an dasa mishi maganin polio sannan za a mishi allurar rigakafi ta BCG shine ake cewa rigakafin babban tari shi kuma wannan dashen magani da ake yi na farko wanda yaro yake samu shine ake cewa polio zero sannan in uwa tayi kwana 42 za a maida shi a mishi allurai kamar haka ga za a mishi dashen polio za a mishi allura ta cinya za a bashi magani na shanar rigakafin zawo mai tsanani shine ake cewa rota sannan in akai sati 4 kuma bayan wannan allura ta farko kuma za a maimaita wa'annan allurorin da na zana sannan kuma in yaro ya yi sati 14 za a maida shi ma gidan likita a sake yi mishi wa'annan allurorin na cinya amma ga na uku babu wannan magani na rota da ake dasawa ga baki na rigakafin zawo mai tsanani shi tunda biyu ne ake badawa aka bada da farko da na biyu shikenan sannan na uku ana yin allura ta cinya ita wannan allura ta cinya tana rigakafin ciwo biyar da kwai kukuli da kwai ciwon dahi da kwai hanta da kwai ciwuka wanda suke sa nau'in hepatitis ciwon hanta da wani nau'i na dan sankara magani biyar take rigakafi sannan in yaro ya wata shida ana bashi vitamin A sannan shikenan sai yaro ya yi wata 9 sannan za a mishi rigakafin kyanda da ta dan sankarau nau'in A da yake shi kwayoyin cuta masu sa dan sankarau nau'i ne amma shi wannan na A ne ake kuma kowa ya sani yanzu sai a ce alhamdulillahi wannan cuta ta kyanda da dan sankarau sun yi sauki kenan abin da yasa suka yi wannan sauki mafi yawa dan ana yi ma al'umma wannan rigakafi ne sannan in yaro ya shekara za a kai shi gidan likita sai a bashi maganin tsutsar ciki da ake cewa albendazole kuma sannan a sake bashi vitamin A da yake ita vitamin A duwa ta shida ne ake bada ta sannan ba a kare abu ba mafi yawa matsalolin da ake samu na mata da an ce an kare wa'annan alluran nan guda uku da ta wata 9 sai a ce ai shikenan allurai sun kare da kwai allura ta kyanda da ake ta biyu daga wata 16 kina in yaro yayi shekara 1 da rabi ana mishi wannan rigakafin na biyu na cutar kyanda sannan kuma in yazo wata 6 yayi a bashi vitamin A a takaice wajen yara alluran da ake yi to maimaita alluran nan kan yaro suna kara karshen kuzarin garkuwar yaran ne saboda in akai allura ta farko waɗansu yaran jikin su ba ya amsawa ya ba su rigakafin wannan cutar kenan in aka kara ta biyu kenan kamar an kara karfafa garkuwar jikin shi bangaren mata rigakafi so ne da ake yi duk mace wadda take tsara aihuwa ta samu rigakafi biyar in ta samu rigakafi biyar shikenan ita ba ta sake wanda rigakafi ga shi dalla zanu badawa ya kamata a ce mace da ta samu juna ta farko da ta ga wata ya bace ta tayi wajen awo aka diba aka tabbatar da ciki ne za a yi mata allura ta farko sannan in aka mata allura ta farko za a bata sati 4 ta dawo in ta dawo sati 4 za a mata allura ta biyu kenan aka mata wannan allura ta biyu ba a sake yi mata allura sai ta uku sai an shekara koko lokacin wani daukar ciki sannan a yi ta hudu lokacin ta dauki wani ciki koko bayan shekara guda ko kuma in ta samu wani ciki ta zo wani awo sannan ta biyar shekara daya bayan an yi ta hudu ko kuma in ta sake daukar wani ciki na uku ko na hudu tun da kamar yadda nace muka ka gani ga ciki na farko a mata biyu ga ciki na biyu a yi guda ga ciki na uku a yi guda kenan ga ciki na hudu a ciki allurai shi amfanin wannan allura ta rigakafin cutar dahi musamman an ga mafi yawan mata waɗansu ba su aihuwa gidan likita in aka aihu gida kawo da kwai kwayar cutar nan ta dahi wadda ke sanyawa a samu tetanus mene tetanus cutar dahi wadda ke sa yaro ko ya zo a kankanbare ko ita kankanta uwai shi ne amfani mai in aka samu mace ta samu wannan allura to da izinin ubangiji wannan cutar dahi ta kare kanta ta kare duk yaran da za ta aihuwa daga wannan cutar
da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku musamman Mansur Sani ni Hawwa Umar nake muku fatan alheri mu huta lafiya
wannan shirin na tuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Jule Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya